Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 15 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi $725 million na tallafin soji. Karo farko tun sa'ar da Russia ta fara da kai hare-haren makamai masu linzami kan fararen hula na Ukraine. Har da waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahaƙar ma'adanin kwal a arewacin Turkiyya ya ƙaru zuwa 40 a yau Asabar. Iran ta kuma musanta zargin cewa tana samar da makamai ga Russia da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu ne za a ji cewa rundun 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar kashewa tare da kama wasu masu garkuwa da mutane.
Na karbi 2500 farko na bayan nan kuma 650 ni da aboki na wanda mai bindigan di wanda ya bani ajiyar bindigan tsori.
A Najeriya, masana sha'anin tsaro na ci gaba da tsokaci akan yadda 'yan ta'adda da ake kamawa ke nuna gadara suna bayyana ta'addancin da su
yin abin da ya kamata shine ya hana a kawo ƙarshen magance wannan matsala ta tsaro.
Sannan muna tafa da rahoton koran ma'aikatan kiwon lafiya na 'yan sa kai da ke aiki a asibitocin jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma in sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi $725 million na tallafin soji, a cewar fadar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga Kyiv kuma na farko tun sa'ar da Russia ta faɗaɗa kai hare-haren makamai masu linzami kan fararen hula na Ukraine. Jami'an Amurka sun ce shirin tallafin bai haɗa da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba, a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa Ukraine harsasai da makaman da Kyiv za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar Russia. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa an tsara tare da daidaita dabarun da muke samarwa ta yadda za a samarwa Ukraine ci gaba a fagen daga. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ma a wata sanarwa da ta fitar a yau Asabar ta ce duk da yake Russia ta tura ƙarin dakaru waɗanda aka ɗauka a wani sashe na ɗaukar sababbin soja da aka sanar a watan da ya shige, akwai yiwuwar sojojin ba su da isassun kayan aiki. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahaƙar ma'adanin kwal a arewacin Turkiyya ya ƙaru zuwa 40 a yau Asabar, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Akwai masu haƙar ma'adinai 110 da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya Juma'a a mahaƙar ma'adinai ta ƙasar da ke garin Amasra da ke cikin lardin Bartin a gaɓar tekun Bahar Maliya. Jami'ai sun ce mahaƙan 11 sun sami raunuka, an kuma kwantar da su a asibiti, yayin da wasu 58 kuma suka sami ficewa daga ramin ko kuma aka sami ceto su ba tare da wani rauni ba. Har kawo yanzu kuma ba a iya tantance yanayin sauran ɗaya daga cikinsu ba. Hukumomin Cambodia sun kame mutane 2 da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara 11. Haka kuma sun kama matukin kwale-kwalen ɗan shekaru 15 da haihuwa, kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka bayyana a yau Asabar. Karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin 12 da 15 da suke dawowa daga darasin Turanci ya kife a kogin Mekong da yammacin ranar Alhamis kimanin mita 50 kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin Kandal. Shugaban 'yan sandan yankin Amto ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an tsare mutane 3 domin musu tambayoyi kan lamarin da ya auku. Ya ce akwai yiwuwar su fuskanci shari'a, muna nazarin irin tuhume-tuhumen da za su fuskanta. Shugaban 'yan sandan ya ƙara da cewa an tura mutanen 3 zuwa shalkutar 'yan sanda ta lardin Kandal, inda nan ne za a yi matsaya akan mataki na gaba da za a ɗauka a kansu. Jami'an lardin sun bayyana kai ƙarshen aikin ceto da neman mutanen da suka tsira da safiyar yau Asabar, a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 11. An sami ceto matukan jirgi 2 manya da kuma ɗalibai 2 a jiya Juma'a.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Yayin da wasu masu garkuwa da mutane suka addabi wasu al'ummomi a wasu kananan hukumomi da ke jihar Adamawa, rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kashewa tare da kama wasu masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Daga Adamawa ga rahoton da wakilin mu Ladan Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Wannan gwabzawan da yayin 'yan sandan suka yi ya faru ne a dutsen Bagale da ke karamar hukumar Rufore a jihar Adamawa, inda suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda sama da shida waɗanda suka addabi al'umma mazauna yankin Yola ta Kudu, Yola ta Arewa, Hadama da Gire, har ma da Fufore, wasu daga cikin kananan hukumomi da suke tsakiyar jihar Adamawa, inda rundunar 'yan sandan suka gwabza tsakanin su a cikin dajin da ke zama babban mabuyar 'yan ta'addan da suka addabi jihar Adamawa gabaki daya. Suka ko gabatar da gawawwakin nasu gaban 'yan jaridu, kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje ya shaida mun cewar
mutane ne wanda sun addabi anguwan Shagari, Bole da kuma Jeldefate a nan karamar hukumar Yola ta Kudu, inda jami'an 'yan sanda tare da taimakon 'yan sa kai musamman 'yan tabbital fulaku suka kai musu farmaki domin kwato wa'inda suka yi garkuwa da su a nan dutsen Bakale. Wa'innan kakansu sababan bindiga ne ya sa har suka riga mu gidan gaskiya.
Baya ga gabatar da waɗannan gawawwaki guda shida da rundunar 'yan sandan suka yi nasarar kashewa a wannan artabun, sai kuma aka sake gabatar da wasu 'yan ta'addan waɗanda suka yi garkuwa da wani yaro ɗan shekara 8, suka ko amshe wasu maƙudan kuɗaɗe a hannun iyayen yaron wanda yawansu ya kai har miliyan 5,73,000. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da yaron mai suna Abdulrahman Abubakar ya ko shaida yadda lamarin ya faru.
Shekara 31, mun sace da ɗan wani mutum ne.
Kamar tsawon wani lokaci ne kuna sa
a wannan lokacin ne muka yi, kuma wannan lokacin ne mu sake.
Nawa kuka karba?
Mun kare miliyan 5.
Ku nawa ne a guri?
Mu 5 ne. Ni dai an ban 900,000.
A ɗaya bangaren 'yan ta'addan kuwa da rundunar 'yan sandan jihar suka gabatarwa gaban 'yan jaridu, akwai ma masu garkuwa da mutane da bindiga wanda suka yi nasarar kama su. Na ko yi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin su mai suna Hassan Iro, wanda ya shaida mun cewar
ba wanda na kama, an kama ni a gida ne na ba da bindiga.
To ka ce ka kai shekara 2 da ka fara?
Mutum biyu ne na kama.
Nawa nawa ka karba a gurin su?
Na karbi 2,500 farko, na bayan nan kuma 650. Ni da abokina wanda mai bindigan ɗi wanda ya bani ajiyan bindiga ori.
Hailau dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Suleiman Yaya Guroje, wanda ya tabbatar da cewa sun koyi nasarar kamo waɗannan kasurgumin 'yan ta'addan ne a karamar hukumar Hong a tsakiyar jihar Adamawa.
Ko yaron da suka je suka yi haɗaka suka yi garkuwa da yaron ɗin a cikin karamar hukumar Yola Tarewa tare da nufin a neman kuɗin fansa, kuma bayan suka ɗauki yaron sai suka kai shi wani hotel ana she Barasa Hotel wanda yake maraba mubi a cikin karamar hukuma na Hong. Suka nemi iyayen sanda suka tara kuɗi suka biya miliyon 5 kuɗin fansa.
Sun ko gabatar da su da maƙudan kuɗaɗe da yawan su ya kai naira miliyon 470,000 da kuma wasu bindigogi kirar AK-47, haɗama da wasu adda da kuma wasu ƙananan wuƙaƙe a jihar Adamawa. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga murtala da cigaban labaran duniya.
Ta kuma muzanta zargin cewa ta samar da makamai ga Rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kiev da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran a hare-haren da ta kai wa Ukraine a 'yan makonnin nan. Ana sa ran tattauna wannan maudu'in a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen tarayyar Turai da za a gudanar a Luxembourg a ranar Litinin. Ministan harkokin wajen Iran Hossein Amir Abdullah ya jaddada cewa jamhuriyar ta addinin musulunci ta Iran ba ta samar da kowane irin makami domin yakin Ukraine ba, haka kuma ba za ta samar ba, a cewar ma'aikatar ta harkokin waje a wata sanarwa. Ministan ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar Portugal João Gomes Gravinho cewa mun yi imani akan taimakon kowane ɓangare zai iya tsawaita yakin. Ya ci gaba da cewa ba mu taɓa yarda ba, kuma ba za mu taɓa yarda da cewa yaƙi shi ne kyakkyawar mafita ba a Ukraine ko Afghanistan ko Syria da Yemen. 'Yan cirani 'yan ƙasar Venezuela da ke fatan shiga Amurka daga Mexico a ranar Juma'a sun yi zanga-zangar nuna adawa da wani sabon shirin Amurka na bada izinin shiga kasar ga mutane 24,000 daga kasar da ke fama da rikici, yayin da kuma za a fitar da duk waɗanda suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba. A birnin Matamoros na Mexico da ke kan iyaka daga Brownsville a jihar Texas, wasu 'yan Venezuela 70 da suka yi wa hannayensu farin fenti sun yi tattaki cikin sarka a kan gadar Gateway International, suna neman a basu izinin shiga kasar Amurka. Masu zanga-zangar waɗanda sashe ne na rukunin farko na waɗanda aka kora daga ƙasar a ƙarƙashin sabuwar dokar shige da fice sun sanya rigunan cibiyoyin tsare mutane inda aka tsare su kafin a mayar da su Mexico. A ranar Laraba ne Washington da Mexico suka ba da sanarwar wata yarjejeniya da za ta bai wa 'yan Venezuela 24,000 damar shiga Amurka idan suka iya tabbatar da cewa suna da masu ɗaukar nauyinsu, kuma kawai idan suka shiga ƙasar ta jirgin sama. A wani ɓangare na yarjejeniyar, gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta ce za ta mayar da duk wani ɗan Venezuela da aka kama yana tsallaka kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba zuwa Mexico.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, masana lamuran tsaro na ci gaba da tsokaci a kan yadda 'yan ta'adda da ake kamawa ke nuna gadara suna bayyana ta'addancin da suke yi, duk da yake suna shiga hannun hukuma, abinda suke ganin cewa akwai ayar tambaya a yaƙi da ta'addanci. Wannan na zuwa ne lokacin da jami'an tsaro ke ta kama 'yan bindiga, duk da yake ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk da yake yaƙi da ta'addanci a Najeriya har yanzu bai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ba, wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan ta'addar, ko su kashe ko su kama su da ransu. A wannan makon marundunar 'yan sandan Najeriya ta kama mutane 9 da take tuhuma da aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. Waɗanda kwamishinan 'yan sanda Muhammad Usainu Gumel ya ce sun haɗa da
ɗaya daga cikin bandit daga cikin waɗanda suka ɗauki wani dattijo ɗan shekara 55 suka ɓoye shi, suka kuma ci gaba da matsawa iyalansa da suka hawa kuɗi kafin su sake shi, har aka kai musu wasu kuɗaɗe. Maimakon a saki wannan dattijo sai kawai aka halaka shi. Ɗaya daga cikin mutanen nan da suka riƙe da wannan mutum sai gashi 'yan uwansa cikin wanda suka kai kuɗin suka gane shi ya zo shan magani. To bai yi ƙasa a gwiwa ba nan take sanarwa da 'yan sanda. 'Yan sanda suka je asibiti suka ɗauko shi, aka yi mishi tambayoyi kuma ya amsa laifinsa, ya tabbatar da cewa yana tare da wasu mutane miyagu 'yan uwansa da lokacin da suka gabatar da wannan aiki.
Wani abin da ke jan hankalin jama'a shine yadda waɗanda ake kamawa da aikata ayyukan ta'addanci ke fadawa duniya ta'addancin da suka aikata, duk da yake suna hannun hukuma.
Amin, mun je gidan wani ne mun buge shi ne, sai ya ce mun ɗaukan mai kuɗi, kuma ba mu ɗaukan mai kuɗi ba, shine ya kawo muna.
To an shiga kun buge shi
ɗin? Mun shiga gaskiya.
To me kai ku gidan shi?
Ƙaddara ce kawai.
Harin zane ka wani ka, ni ɗan kasuwa ne. Yana sada yadduka da shaddodi bayan wuta da an kai muna a cikin kasuwan nan. To tu wannan lokaci abubuwa shina ta min da kari. To bayan haka nan kuma sai zuciyana yana nuna min in shiga wani hanya wanda bai da kyau. Haka ne kuma na yi dasara kaina a wannan abu har ya kai lokacin da na ji na yi shi tare da wani.
Abubakar yaron Oga, ana tuhuma ne na kori shanu ne, amma ba a tabbata ba wallahi.
Masana lamuran tsaro na ganin cewa akan wannan batun akwai abubuwan da ya kamata a duba, waɗanda ke nuna ko mahukunta da gaske suke faɗa da ta'addanci ko aka san haka. Dr. Yahuza Getso, wanda kwanan ne tsallake rijiya da baya daga hannun 'yan bindiga, yana ganin cewa
kin yin abin da ya kamata shine ya hana a kawo ƙarshen magance wannan matsala ta tsaro. Malam Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya ya ba da umarnin duk wanda aka samu da bindiga mai ƙirar AK-47 wanda bai cancanta da rike wannan bindigar ba a kashe shi. To wannan bindiga kuma ga ta nan muna gani tana yawo a hannun waɗanda ba su cancanta ba, har jami'an tsaro sukan kamo su zo suna fira da su. Kaga an gaza bin umarnin shugaban ƙasa. To tun nan ko haka ne ta kaga dukkanin maganganun da ake yi ya zama shafa labari shuni, ba da gaskiya ake yi ba, kuma ba a shirya ba.
An jima ana kama dan da ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci da su hakunci rukunan jama'a daban-daban ciki har da jami'an na tsaro, amma da wuya a ji hukuncin da ya biyo baya. Abin da masana ke gani shi ma wata illa ce ga yaki da ta'addancin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. Ministan kiwon lafiya ya kori daukacin ma'aikatan kiwon lafiya na 'yan sa-kai da ke aiki a cikin manya da kananan asibitoci. Wannan na zuwa ne bayan da ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar, Dr. Idi Ilyasu mai nasara, ya kai ziyarar bazata a wasu asibitoci a ziyarar da ya kai jihar Agadez, inda ya tarar da jami'an kiwon lafiyar na amsan na goro a hannun marasa lafiya da kuma sayar da maganin zazzabin cizon sauro, wanda gwamnati ke cewa maganin kyauta ne. Daga Agadez, ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana.
Duk da ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya da jihar Agadez ke fama da su, ma'aikatan ministan kiwon lafiya ta kori tare da hana ma'aikatan lafiya 'yan sa-kai yin aiki a manya da ƙananan asibitoci na jihar. Wannan na zuwa ne bayan da ministan ya kai ziyarar bazata a wasu asibitoci a yayin ziyarar da ya kawo a Agadez, inda ya tarar da ma'aikatan na sa-kai na karɓar kuɗaɗe a hannun marasa lafiya da rashin iya aiki da wasu ma'aikatan sa-kai na lafiya suke yi a asibitoci. Dr. Rashid Haruna shi ne shugaban ƙananan asibitoci a Agadez.
Babban abin da ya sa an saida su don wannan kama kudi da suna yi a mutanen da ba su da lafiya da suna son likita na harko kenan. Na biyu, akwai wasu abubuwa da su ma cin likitoci ba su iya gane su. Mun ga da aikin likita ma bai ga daidai yadda ya kamata. Akwai wasu likitoci nasu yahi wasu an zo an ba mu bayani ana kama musu kudi ana yi haka ana yi haka. Lalle gaskiya ne mawancin su waɗanda suna ba da kansu su ne suna kama mutane kudi da bai kamata ya kama. Cikin dukkan likitoci an saida su ne dukkan su.
Matakin da hukumomin kiwon lafiya suka ɗauka bai zo ma da ƙungiyar 'yan sa-kai da daɗi ba, inda da yawa daga cikinsu za su shiga a cikin mawuyacin hali ganin yadda suka dogara da aikin wajen biyan bukatunsu na yau da kullum. Inji Muhammad Adam, kakakin ƙungiyar 'yan sa-kai a Agadez.
Wannan korar da aka mana mu dai bata mana ba, mu shiga ɗinta ba, saboda ta nan ne muka dogara da na cin abincin mu da kyau da uwayen mu, ta nan ne muke wasu al'amuran mu nan faramu kanmu asiri. Kamar wannan dokar da aka ɗauka ta yi tsauri da yawa gaskiya, kenan kamata a diba ganyo harkar menene mafita cikin ta. Kaddi baka ganin mu da aka kora mun kai wani 200 musan ga aikanin maza da mata, to wani mutum 200 saboda Allah an kore su mun ya sani mu yan 200 a ce da an dakatar da mu saboda Allah. Kaddi ba wannan abun.
To sai dai masana irin su Muhammad Dilla na ganin bai kamata hukumomi su dauki irin wannan matakin ba na korar su ba tare da an mai gurbin su da wasu ma'aikatan ba, domin kaucewa matsalolin da korar su za ta iya haifarwa jihar.
Wani hanzari ba gudu ba gaskiya, wa'an ga ma'aikata da aka kora abin gaskiya da kun illa sosai cikin shi, saboda abin da sa maka zai illa shi kamar da aka kore su inda a ce kamar an kawo su madadin su kafin a kore su. To amma gaskiya rashin su matsala ne, tunda ka ga yanzu duk likitan da zaka zuwa za ka ganin kamar likitan ta yi kiwa ba mutane ba ma'aikata kuma ga marasa lafiya. Abin da gwamnati ya kamata yi da wannan lokaci, shi minista kamata ya ja musu kunne ko kuma ya kawo su madadin su.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC. A yau ma za mu ci gaba da tattaunawa ne da Malam Awal Musa Kwantakura, jami'i a hukumar VIO, akan batun yawa-yawa hatsira a birnin Abuja. A yau za mu tashi daga inda yake cewa
rashin ba sa son su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masu, shi yasa ya kai mu ga haka, shi yasa ake wannan satifikin da bayan fage. Wane ne Allah ya ɗora mu alhakin yin wannan? Su ne gwamnonin Najeriya 36 da muke da su da ministan Abuja. Lokacin da duk aka naɗa gona ba ƙoƙarin ya san cewa wani aiki ne ya rayata a wuyana ba, dama kai ne kake jagorantar al'ummanka. To wannan haƙƙi na wannan ba da lasisin tukin mota ya rataya a gwamnan kowace jiha ne, shi ne zai fito da tsarin irin dokan da yake son a bi. al'umman jihansa da mai mashin da mai keke hatta ma mai tukin baro haƙin shi ne ya tabbatar da cewa an yi masa lasisi a ƙarƙashin kulawarsa. Amma sakamakon sakaci da su gononin mu suka yi hadda shi kanshi minista na Abuja saboda sun yi wannan ko in kula ko oho da wannan al'amarin, shi yasa ita kuma wannan hukumar kula da kiyaye haɗaruka a Najeriya ta ɗauki wannan a matsayin cewa aikin ta ne, wanda shi kuma ba aikin ta bane, ba aikin ta bane. Mutumin da duk ya ɗauki aikin da ba nashi ba yake son yayi, to ƙarshen ta ana samun matsala. Matsala ake samu kamar yanzu haka, ana cikin matsala a Najeriya ta harkar tukin mota. Shigowar hukumar kiyaye haɗaruka a Najeriya ya taɓarɓare tarbiyya ta tukin mota a Najeriya. Kice ni ne na faɗa miki wannan, makarantan kun tukin mota da ake magana, mutane nawa ne mutanen waje da suke da wannan makarantan koyon tukin mota? Ai duk jami'an su ne su ne suke da wannan makarantan koyon tukin mota. Kuma ta yaya za a ce maki kwana 26 ne mutum shi ne zai yi a ce wai har ya iya motar da zai iya tukawa, daga nan ya kai daga Abuja ya kai mota Maiduguri, daga Abuja ya kai mota Port Harcourt, daga Abuja ya kai mota Lagos, daga Abuja ya kai mota Sokoto, Katsina, Zamfara, Yobe? Tsakaninki da Allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan? Lokacin da duka ɗauki lasisi suka ba mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya? Wani certificate din a cikin wani makarantan a cikin laptop yake, wani makarantan a cikin mota yake. Ki manta da cewa wai suna da office, office din ba office din ƙarya ne, ba na gaskiya bane office din. Yawancin makarantun a waya suke yi, wanda yake a waya za a yi maka komai. Tsakaninki da Allah an ɗauko hanyar gyara, ba ɗauko hanyar gyara ba. Su wane ne suka yi sakaci? Su ne gwamnoni 36 da muke da su a faɗin Najeriya, saboda sun sukar da sun bar aikin cewa ba ko in kula ko oho. To mu ne za mu yi faɗa da su? Mu muna ma jiha aiki, su kuma suna ma gwamnatin tarayya aiki. To gwamnonin sun taru sun bar masu aikin sun yi ko oho da shi. Kin ga kullum in suka tashi suka yi bacci suka farka, abinda suka ga dama shi za su kikiro da shi, kuma dole su sa mutane su bi. Ko mai kyau ne, dama su tsarin aikin su ko mai kyau ne ko ba mara kyau ne, dole za a bi. Kuma gashi nan ana bi. Yau shigowar Najeriya, shigowar Federal Reserve, hukumar kiyaye haɗaruka a Najeriya ya ɓata tarbiyyar tukin mota a Najeriya. Kice ni ne na faɗa. Shigowar Rosati game da cewa su dinga buga lasisi a Najeriya ya ɓata tarbiyyar direbobi akan hanya. Yau kana da ƴanci kai duk abin da kaga dama. To shi yasa kika ga cewa haɗaruka suna yawaita, kuma gaskiya ne ba a Abuja kaɗai ne suke yawaita ba, a faɗin Najeriya ne. Duk wani abin da zaki zo a yi maki wani kame-kame cewa wai an abun nan haɗari ya rage, ƙarya ne bai rage ba, ki bari yanzu nan ba cikin damana ake ba. Da an faruwa ki duba ki gani, nan ne zaki san cewa dai ana tuki ne. Ga hanyar da muke da tagwayen hanya, muna da tagwayen hanya, muna da haya mai layi ɗaya. Har yanzu mutane ba san cewa meye ake nufi da tagwayen hanya ba. Nawa ne gudun ka? Ina ne ya kamata in ka je ka rage burki? Ina ne in ka je ya kamata ka tsaya ka duba hagu da dama kamin ka tsallaka? A ina ne za ka jira 'yan makaranta su wuce? A ina za ka jira makahi su wuce? Kin ga yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya iya kamin a bashi lasisi. Maganan ba da lasisi ba maganan zuwa a je a yi national ID card ba ne ko kuma voter card ba. Magana ce ta taimakon al'umma, da in an tsaya an yi tsakani da Allah zai taimaki rayuwar al'umma. Ai sai ka ba mutum lasisi ne zai je ya hau mota, in baka bashi ba ai yana gudu kuma kada ta kama shi ko? To amma kai ka nuna mai cewa da kai wannan ba ma sai ka je ba ma kawai ranar ɗaukan hoto ka zo kana ɗauke ka hoto, kai baka tabbatar da ai mota ba, kuma kai gashi ka je ka ɗauke hoto kuma ka bashi wannan lasisi din, ta yaya ba zai je ya haɗari ba? Ta yaya ba zai buge mutum ba? Ta yaya ba za a yi haɗari ba zai yawaita ba? Idan ana so a yi gyara tukunna, a dawo kowa ya cire hannun shi. Wace hukuma ne ta dace da ta yi wannan aiki? Su gononin kenan ba sai sun fito daga hayyacinsu ba, domin mai in ba sun fito daga hayyacinsu ba ne akwai matsala. Sai in sun fito tukunna sun nuna ma mutane cewa.
Madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin hasai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Awal Musa Kwatakura na hukumar BIO da ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mini sautin shirin, Baba Yako makeri ne, ki muku sallama, a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yako makeri. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin da masu sauraro kan turo mana ta email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce so ke takara Aishatu Dahiru Binani ta jam'iyyar APC da kotu ta yi a Adamawa abin takaici ne, kuma haka tamkar ana neman yi wa zaman mace gwamna a karan farko a arewacin Najeriya kafar unguli ne. Saƙo na gaba ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama da na mika kokon baranmu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da mata karamar hukumar Karasuwa, da su yiwa Allah da annabinsa da su gyara mana hanyar da ta tashi daga garin Jajimaji zuwa Karasuwa, wanda a wannan zuwan ambaliyar ruwan kogi ta lalace. Yanzu haka kafin zuwa Jajimaji sai an yi wani dogon kewaye, ga kuma yanzu lokacin fitar da amfanin gonaki da muka noma ne, da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce salam BOA Hausa. Hakika janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i na ASU ta yi abin farin ciki ne matuƙa. Da fatan kada Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan yajin aikin da aka ɗauki dogon lokaci ana yi. Amin summa amin. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yaƙi Nima da Tashi'u unguwar Tudu da Isa Maɗatai, suka ce salam BOA Hausa. Wanke madugun kungiyar IFAB Nnamdi Kanu da kotun ɗaukaka ƙara ta yi, gaskiya ta yi babban kuskure, ya kamata dai ta gyara wannan hukunci. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri, ya ce rahoton da ya nuna cewa a faɗin duniya akwai mutum kusan miliyan 1,000,000 da ke fama da cutukan ido, waɗanda ba su da yadda za su yi wajen neman magani, abin damuwa ne matuƙa, da fatar Allah ya samar musu mafita. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hafiz, a takaice, Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji, a cewar farin shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga Kyiv, kuma karon farko tun sa'ar da Russia ta fara da kai hare-haren makamai masu linzami akan fararen hula na Ukraine. Jami'an Amurka sun ce shirin tallafin bai hada da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba, a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa Ukraine harsasai da makaman da Kyiv za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar Rasha. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahaƙar ma'adinai a arewacin Turkiyya ya ƙaru zuwa 40 a yau Asabar, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Akwai masu haƙar ma'adinai 110 da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya Juma'a a mahaƙar ma'adinai ta ƙasar da ke garin Amasra da ke cikin lardin Batin a gabar tekun Bahar Maliya. Hukumomin Cambodia sun kame mutane 2 da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara 11, haka kuma sun kama wani matukin kwale-kwalen ɗan shekaru 15 da haihuwa, kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka bayyana a yau Asabar. Karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin 12 da 15 da suke dawowa daga darasin Turanci ya kife a kogin Mekong da yammacin ranar Alhamis, kimanin mita 50 kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin Kandal. Iran ta koma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga Rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kyiv da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran a hare-haren da ta kai wa Ukraine a 'yan makonnin nan.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu Mahmud Lalo bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Karima da aka fi sani da Yaya, da ta rasu daren jiya bayan ta yi fama da jinya a garin Jos na jihar Filata da ke Najeriya. Allah ya ji kanta da rahama, amin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu na Shuwa, ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.